أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله مدوكي دي ساكي حد أمو أولنا مرسي نا تلاتة شدة قوات رمضان الشكالة تدبو إلي دليه دو تسلاتين دي تراني هجر منذ صلى الله عليه وسلم وإن شيني أشرين دبيو قوات مبير الشكالة تدبو إلي شاتك الإساف الميلادية وأن مسلاتنا galadan shi a garin birnin Kudun jihar Jigawa. Yau bi'idhnillahi ta'ala ba tare da bata lokaci ba za mu ci gaba da karanta maganar Malam Abdurrahman bin Nasir Sa'idi a cikin littafin sa da muke karantawa cikin ayoyin da ko in ce sharhin da yawa ayoyin da muka ji malam ya karanta mana yanzu. Za mu tashi inda ce wali hadha qala, tunda mun yi bayanin ayar a dunkulai da ma'anarta ba sai mun sake maimaitawa ba, kar ya ƙara shi mana lokaci. Ya ce wali hadha qala, don haka Allah maɗauki ce afa in mata, kuma shi yanzu manzon sallallahu alaihi wasallam yanzu idan aka in ya mutu aw qutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum, shikenan sai ku juya baya akan dugadiganku bi tarki ma ja'akum bihi, ta hanyar ku bar abin da yazo muku da shi. Ku ce tunda dai sakon yana da alaka da mai sakon, to tunda mai sakon ya tafi don haka aiki da sakon ma ya kare, za ku yi wannan. Ma'ana ku bar abin da ya zo da shi min imani, na imani au jihadin ko jihadi au gairi zalika, da sauran abubuwan addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, shikenan sai ku bari. Wannan taubihi ne Allah maɗauki wa muminai cewa ba su yi hakan ba, amma yana faɗan ne don me za su gudu a wurin yaƙi a jihadi suna fatan ku da ina ma mutuwa ta zo musu, to yanzu gashi sun ga mutuwar da kansu. Kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na manzo ɗaya ne daga cikin manzanni, a koda ya mutu ko an kashe shi to baya nufin shi kenan sakon musulunci ya kare. Qala Allahu ta'ala, Allah maɗauki ya ce wa man yanqalib ala aqibaihi, duk wanda ya juya baya akan digadigansa falan yadurra Allah shay'a, to ba zai cuci Allah da komai ba. Inna ma yadurru nafsahu, zai cutar da kansa ne kawai. Wa illa, in ba haka ba, fallahu ta'ala ghaniyun anhu, Allah mawadashi ne daga kowa, Allah ba ya buƙatar komai, Allah ba buƙatar kowa, don haka yana nan ko ba komai, yana nan ko ba kowa. Wa sayuqimu dinahu, kuma zai tsaida addininsa, ko da kai ko ba kai addini zai ci gaba, ko da wani ko ba wani addini zai ci gaba. Don haka idan Allah ya ɗauke manzansa, wane ne har za a barwa domin addini? Wane, babu wani mutum da zai ce yana ganin shi girmansa a addini da matsayinsa da falalarsa ta kai yadda in ba shi addini ba zai tafi ba. In akwai wannan, to manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to tunda shi ma an ɗauke shi, to babu wani ko da zai kafa buga kirji da cewa addinin nan in ba shi ya samu matsala. ويعز عباده المؤمنين كما الله مدكي زي بعد بوايا ده كارفي ده مسعي ده جرما ga bayin sa mu'minai muddin dai sun tsaya da imani to Allah maduki zai dauka kasu falamma wabbaka ta'ala bayin Allah maduki ya zargi man qalaba ala aqibihi wanda ya juye baya akan addinin sa madaha man sabata ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'a rasulihi sai kuma yabi wadanda suka tsaya basu gudu ba suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu gudu ba basu canza ba kuma suna nan akan addinin da ya bar su wamtathala amra rabbihi kuma suka bi a umarnin ubangijinsu fa qala sai yace wa sayajizillahu ash-shakirin lalle Allah zai saka ga masu godiya Allah zai sakawa duka wanda suka aiki na kwarai nan ya ware magana godiya ne saboda muhimmancin ta ga cewa Allah subhanahu wataala yana bada lada ga koda godiya mutun yayi akan ni'imar da ya masa balantana wanda yayi ayyuka kuma ayyuka dai salihai godiya tana kasancewa da zuci tana kasancewa da harshe tana kasancewa kuma da gabubban jikin mutum to kowace mutum yayi Allah subhanahu wa ta'ala zai saka masa akan ayyukansa wa shukru la yakunu illa bil qiyam bi ubudiyyati Allah ta'ala mala yace godiya ba ta kasancewa sai ta hanyar tsayuwa da bautar Allah mana babbar godiyar da zaka yi wa Allah madaukaki bisa ni'imomin da ya maka shine ka bauta masa ba kawai da surutu ba ba da alfahari ba a'a ka koma zuwa ga Allah ka bauta masa fi kulli halin a kowane yanayi wa fi hadhihi al-ayati al-karimati a wannan aya mai daraja mai girma irshadun min Allah ta'ala li ibadihi akwai shiryarwa daga Allah madaukaki ga bayinsa an yakunu bi halatin su kasance a wani hali mana Allah yana ilmantar da yana shiryar da yana nusar da bayinsa a wannan aya cewa bayinsa su zama a wani yanayi da wani hali wanda yake la yuzazihum an imanihim aw an ba'd lawazimihi faqdu ra'isin walau azuma su zama a wani hali wanda rasuwar wani shugaba duk girmansa la yuzazihum ba zai girgiza su ba an imanihim daga imaninsu ko kuma wasu abubuwa da suka lazimci imani kun gane wannan labarin ko ku gane sai ga nan can ba masu littafi musamman ya bayyana bai bayyana ba abin da yake fadi ai ya ce a wannan aya akwai irshadun min Allah ta'ala li ibadihi Allah yana shiryar da bayinsa ne an yakunu su zama bi halatin a wani hali na tsayuwa da tabbata a addini babu kokonto wanne irin hali ne halin da la yuzazihum an imanihim aw an ba'd lawazimihi faqdu ra'isin ba faqad bane faqdu ne yawa rashin ra'isin rasuwar wani shugaba mutuwar wani shugaba walau azuma duk girmansa to la yuzazihum ba zai girgiza su ba an imanihim daga imaninsu an fahimci yanzu yawa wala an ba'd lawazimihi ko a ce ya girgiza su daga wasu abubuwan da inda mutum yana da imani ya lazimci sai ya same su to duk ba zai girgiza su ba me yake nufi da wannan zancen Allah madauki yana kiran mu'minai ne cewa su yi addinin Allah su tsayu a kansa don Allah ba don lura da wani ba an fahimci abin shi samun shugaba mai jagoranci taimako ne da Allah yake yi wa bayinsa ya dora su akan hanya su ga abin koyi to dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama Allah madauki bai yi shi a matsayin wanda zai dawoma har abada bai mutu ba don haka in ya mutu sakonsa yana nan a ci gaba da aiki da shi in an samu wani jagora ma bayansa irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake na ilmantarwa da karantarwa aikin da shugaban zai kenan da kuma zartar da hukunce-hukuncen Allah a bayan kasa ayi kaza a bar kaza to in akwai wannan ayi da'a ga Allah in babu hakan ma ayi da'a ga Allah ma'ana dai kada mutane mu'minai su girgiza a imaninsu ko ayyukan addininsu saboda shugabansu ya mutu domin addinin ya cika ko da shugaban ko babu shugaba an gane abu yawa nan yana nan ya fadi kalmar shugaba ne saboda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba to kada kuma a wani zamani daban wanda ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan akwai wani shugaban da yake jagorancin mutane a bangaren addinin su ko a rayuwa in suka rasa shi kuma sai su girgiza su dauka duniya ta zo karshe halaka ta zo addini ya lalace addinin Allah yana nan baya lalacewa wannan yana ƙara ƙarfafa mana magana da muka yi jiya cewa addinin musulunci yayi daban yayi hannun riga da addinin shi'a addini shi'a imamiyya an gina shi ne akan dole sai da shugaban da ake gani shine ke tsora mutane akan hanya da shari'a in ko babu shi to abubuwa suna tsayawa shi yasa ku ga a shi'a babu sallar juma'a saboda sallar juma'a ba a yin ta sai da imami a aqidar shi'a ba a yi sallar juma'a suna yi ne yanzu kawai dan su ja hankalin mutane su je masallacin a ga su ma musulmi ne suna sallah amma asali a koyarwar su ba ta ciki sai lokacin da Khomeini ya dawo da tafiyar su ta wilayatul faqih wilayatul faqih kuma wata bid'a ce a shi'a aka kirkiro ta domin a samu damar yin siyasa ta zamanin yanzu kun san me wilayatul faqih ba harkar da zancen mu na shi'a bane kar ku mai da mu cikin sa a ka'ida ce a imamiyya sai da shugaba ake abubuwa da yawa sallar juma'a in ba shi ba za a yi ba to tunda ba shi baya cikin abin da suka wajabta sukan je amma ba wajibi bane mutum ya je ya sallar juma'a a addinin shi'a saboda me sai da imami haka ba a yin jihadi a dau makami a yaki kafirai babu saboda shi ba a yaki da takobi sai da imami don haka in babu imami tun daga lokacin da imam da ake zancen akwai shi shi na 12 Muhammad ibn al-Hasan al-Askari wanda ba a ma haife shi ba babu shi ba a yi shi ba to lokacin da babansa al-Hasan al-Askari ya rasu suka yi da'awar cewa akwai ɗa yana da shi to tun daga nan suke kudurtar cewa akwai imamin yana nan ya kuya saboda tsoron azzalimai to kasancewar ba a san addinin ya mutu sai aka rika creating ana kirkiro su hanyoyi da mazhabar za ta ci gaba da zama cewa akwai ta aka fara da babiya albab sai a samu wani malami sai a ce wannan malamin shine albabu ila almahdi lokacin da aka ce mahdin yana cikin ghaiba sughra ya buya buya karami saboda ana iya haduwa da shi wani malami ne zai zo ya ce muku ya je ya same shi sun hadu ya ce al'umma duka yau ayi kaza ayi azumi a tashi ayi kaza ayi kaza ayi kaza to su kuma waɗannan suna dan tattara abun hannun mutane suna dan hawa kai suna rayuwa a kai wannan shine aqidar babiya sune shi yasa ake kiran su albabiya to aka samu rikici shugabancin ya dade a wani gida aka samu rikici abun ya juye sai aka daina babiya din sai aka ce imami yayi ghaiba kubra yanzu ya buya gaba ɗaya ba ya ganin kowa ba wanda yake haduwa da shi da ku sai su zo muku da takarda da sa hannu sai shi ya sa hannu ya ce ai kaza to tunda wannan ta kubce shikenan ba dama a zo da sako daga gare shi shine aka ce ya shiga mene al-ghaiba al-kubra babbar ghaiba wanda ba zai fito ba sai ƙarshen zamani idan abubuwa sun lalace zai zo ya gyara su to tun daga nan suka zauna ba jihadi ba sallar juma'a ba duk abin da ake yin sa gargashin shugabanci saboda ba su yarda da shugabancin duk shugabannin musulmi ba a tarihi duk shugaba in ba na shi'a bane azzalimi ne bai cancanci a yi da'a ƙarƙashin sa ba don haka duk khalifofin da aka yi na banu umayya da na banu al-abbas ba ruwansu da su an fahimci wannan abu su nasu spiritually suna ƙarƙashin waɗannan ne suna bin su ne in sun samu sako daga bin su shikenan to da abin ya yi tsuli kuma zamani ya ta canzawa da aka bugu aka 1979 da aka kafa daular wannan shi'a ta Iran 1979 da Khomeini ya baro Faransa ya zo aka kafa masa gwamnati shikenan sai aka zo aka ce ai za a yi abin da ake kira wilayatul faqih ma'ana shugabancin malami faqihi a madadin imami wannan don haka shi faqihi ne ba imami bane amma yana yin abin da imami ya halatta yayi ya wajaba yayi saboda dai al'ummar dole ba za ta tafi ba dole su sai da shugaba don haka shi zai ce ayi kaza shi zai ce a bar kaza ba ruwansu da nassoshi shi yasa kowanne malami a cikinsu dama akwai maraji da ake cewa marji'i su ne masu fatawa su za su ce abu kaza za a yi kuma suna da littafai da ake ce musu ar-rusailul amaliya kamar a ce dai practical littattafai na koyar da fiqh da yadda zaka yi addini yawa za su sai duk mabiyun su yayi kaza kuma kowanne dan shi'a yana da marji'i ba kowa yake karbar fatawarsa ba a cikin su ma sai nasa marji'in zaka in a area kasar su akwai marji'i shikenan in babu kuma za su dole su samu wani da fatawarsa za su yi aiki don haka addinin ba zai yiwu abu qur'ani da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kiyama a ce akan sa ake ba kuma wannan yayi hannun riga da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda muke gani a cikin alqur'ani Allah sa kun fahimci ma an ga da nake ni yau don haka tafiyar shugaba mutuwar shugaba kar ya sare mutane abin addini yanzu ai kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani ya rasu daga rasuwar su kuma me ya faru an samu tashin hankali da damuwa da bakin ciki har sayyidina Umar yake cewa duk wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu zai kashe shi wasu suka yi ta kuka ya za a yi annabin ya rasu wasu ma a kauyuka suka yi rida suka ce wanne irin addini ne annabin sa kuma babu duk saboda rashin sani kuma ba su ne suke kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suke kusan ma gashi sun rikice amma sayyidina Abubakar da Allah madauki ya tsaye da shi ya dawo ya karanta musu wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul Sayyidina Umar yace kamar bai taba jinta ba sai a ranar aka saukar da ita. Kuma shikenan bai saki fadin wannan maganar ba kowa hankalinsa ya dawo ashe fa abin haka ne manzon Allah manzo ne kamar yadda sauran manzanni suka gabata suka wuce suka mutu shi ma ya bar duniya. To tunda ko haka ne afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum in ya mutu ko aka kashe shi shikenan sai ku fasa addini ku juya ku ce addinin ya mutu ba za a bi wannan sakon na Allah ba. A ba haka bane don haka sakon Allah yana nan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan koda shi manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi ransa don haka addinin musulunci baya bukatar wani ya zo daga baya a ce sai da shi addini ya cika na ga mana wannan magana jiya mun nanata wanda ya kamata a ce kowa ya rike in ka fahimci wannan abu to baka da rigima da kowa duk wata tafiya da ta saba wa qur'ani ta saba wa sunna to dama Allah bai aiko mana wani cewa mu jira shi ba babu wani malami babu wani shehi babu wani shugaba babu wani imami babu wani shugaban siyasa ko malamin addini da za a ce addinin musulunci bai cika ba sai an samu fahimtar sa a wani kun baya nufin malamai ba su da aiki baya nufin arena malamai baya nufin kowanne mutum ya taho ya ce shi ma ya fahimci qur'ani da sunna a sai kai karatu amma karatun kada ya fita daga asalin abin da Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode shi an gane abin ko don haka addinin musulunci ya riga ya cika ko da babu wani shugaba abinda malam yake so nana ta mana kenan mu ci gaba yace wa ma zaka illa bil isti'dad fi kulli amrin min umuri ad-din wannan ko ba zai kasance ba sai idan mutane sun isti'dadi sun shirya fi kulli amrin akwai lamari min umuri ad-din na al'amuran ad-din bi iddati unas su kinsa wasu mutanen min ahli al-kafa'ati waɗanda sun kai kafa'a suna da ahaliya ma'ana suna da qualification inda za su iya yin abu in ilimi ne ake so to a samu masu ilimi iya shugabanci ne a samu mai iya shugabanci to kullum a riƙa tattalin irin wannan kun ga wannan zan sake koma dai ku yi haƙuri cikin harkar magana shi'a abinda ya bambanta musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin shi'a shine a addinin shi'a shi shugabancin wani bangare ne na addini asali ne a addini dole a same shi tunda sun bi ka'idar mu'tazilawa wanda muka taba magana a dalilin sunnun hamin haji sunna cewa suna kiranta ka'idatul lutfi ka'idatul lutfi shine suna cewa Allah mai tausayi ne ga bayinsa tunda ko mai tausayi ne to bai halatta ya bar bayi babu shugaba ba don haka tilas ne ya zama ya bar shugaba to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba da ya rasu waye shugaba in ba a samu nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a qur'ani cewa ga shugaba ba to lalle wani abu ne ya faru ba zai yiwu mu iya gaskata cewa Allah bai yi ba don wajibi ne akan Allah ya yi sai dai a ce Allah ya ware shugaban ya ce gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware shugaban ya ce gashi su sahabban da suka zo da qur'ani su suka cire ayoyin shugaban suka cire kuma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke magana akan shugaban da sashi da matsayinsa da falalarsa da wannan aka soki qur'ani cewa bai cika ba da wannan aka soki sahabbai cewa sun kafirta saboda Allah ya wajabta abu su sun bata shi
ba fa saboda wai akwai hujja akan an yi abun ba, a'a sun ce ba zai yiwu bane Allah bai abun ba. Wani kuma ka'ida ce ta hankali ta mu'tazilawa da suka dauko shine da ita suka amfani suka dora wannan hukuncin cewa dole ne a kowane zamani a samu manzo, in babu manzo to dole ya zama akwai wasiyin manzo. An gane wani abu da aka ce sai suka dauka dole akwai imami har zuwa tashin alkiyama, kuma imamin nan tilas ne imani da shi, duk wanda bai imani da shi ba kafiri ne, addininsa babu, sallarsa ba amfani, imaninsa da mala'iku, imaninsa da littafai, imaninsa da ranar kiyama, imaninsa da kaddara, duk ba amfani saboda ya bar imani da walaya. Wannan ita ce aqida Shi'a. A musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuwa wani abun ba haka yake ba. Jagoranci na siyasa da jagoranci na ilimi yana hannun shugabanni ne da akwai su a lokacin, shugaban da za a iya zuwa wurinsa ya yanke hukunci, ba wanda yake rami ya duwe yake gudun azzalimai ba. Wannan wani abu ne da hankali ba zai dauka ba. Dole ne a samu shugaban da shi zai dora mutane akan hanya ya ilmantar da mutane. To amma shi wannan shugaba ana samun sa ne dan maslahar addini, ko babu shi musulunci yana nan zai ci gaba. An gane ko? To amma yana da amfani shi wannan shugaban. To shi yasa kun ga a musulunci shugabanci abu ne babba mai muhimmanci, amma kuma ba asali ne na asalin addini kamar bautar Allah tauhidi ba. A addinin Shi'a kuwa shi imamancin shi ne asali. Kun fahimci bambancin? Kamar yanzu misali, yanzu kai aka tambaye ka me asalin addinin musulunci, me zaka ce? Rukunan imani, rukunan musulunci zaka faɗa guda biyar da rukunan imani guda shida, wannan su ne tushen addinin musulunci. Ko da me da me? Shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, da sallah da azumi da zakka da aikin haji, da sallah da zakka kai da azumi da aikin haji, waɗannan guda biyar kenan. Da kuma imani rukunansa guda shida, imani da Allah da mala'iku da manzanni da littattafai da ranar ƙarshe da imani da ƙaddar, waɗannan ba kowa ya da wannan sunan usul ba. Dalilansu kuma suna nan a cikin Qur'ani, suna cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To abun Shi'a ba waɗannan ba ne. Abun Shi'a rukunan addini guda huɗu ne ko biyar. Akwai wasu daga cikin waɗannan ɗin suna cewa akwai tauhidi da adalci da kuma nubuwa shine annabci da imama da ma'ad. Kuji guda nawa? Guda biyar. Wannan sune rukunan addinin Shi'a: tauhidi da al'adlu da annubuwa da al'imama da al'ma'ad. Kun riƙe su? Kar mu koma cikin bayanin daki-daki na me ake nufi da waɗannan abubuwan. Mun taɓa yin sa a darasin Minhajus Sunna. Abinda suke nufi da tauhidi shine irin yadda mu'tazilawa suke nufi da tauhidi. Ka'idojin mu'tazilawa guda biyar ɗin nan: al-tauhidu wal-adlu wal-manzila bayna al-manzilataini wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar wa infadhu al-wa'id. Waɗannan su ne. To a cikin waɗannan abubuwa, at-tauhidu abinda suke nufi da shi shine kar a dangana wa Allah sifa. Ba suna nufin kar a bautawa Allah shi kadai ba. Wannan shi yasa zaka ga ba ruwansu da zancen abautawa Allah shi kadai, za a je kabari a bauta masa, a bautawa imamai, in an shiga bala'i a ce ya Husaini, ya Ali, ya Mahdi, duk shirka ce waɗannan abubuwa. Ko manzon Allah ba a cewa ya Rasulullahi a roƙe shi a lokacin da ya rasu nan, ka ce ya Rasulullahi cece ni, ka bani arziki, ka bani lafiya. Wannan duk aikin Allah ne. Tauhidi a musulunci shine kar a kira kowa sai Allah. Su kuma agunsu ya halatta ne saboda ma'anar tauhidin agunsu ba wannan bace. Ma'anarsa shine kar a ce Allah yana da sifa gaba ɗaya. Al'adlu kuma shine kore kaddara, kar a yarda da kaddara. Al-ma'ad shine za a dawo bayan mutuwa, wannan shine al-imanu bil yawmil akhir, wannan daidai ne. Sannan al-imama ita ce wancan da muka yi magana cewa dole ka yarda da imami, imamin nan dole a same shi kowane lokaci, don haka yana nan a aqidarsu bai mutu ba, ba mutuwa ba, buya yayi, buyan kuma ba zai fito ba sai ƙarshen zamani, amma yana nan ana nuna masa dukkan ayyukan bayi. A yanzu nan da sallarka da azuminka da komai na zuciyarka imamin yana gani, in kai wani abu na sako yana gani, zai maka hukunci. In kiyama ta zo kuma kafin kiyama za a aiko shi, zai zo ya tada duk makiya da suke daukar su ne makiyin ahlul baiti na farkon su Abubakar da Umar da Uthman, a tashe su daga kabarin su, imamin nan ya goye musu, ya tsire su, ai musu hukuncin kisa, sannan kuma sai a maida su su sake mutuwa. wannan duk yana cikin aikin wannan imamin mahdin da zai wannan shi ne addinin shi'a da ake cewa wani bidan addinin ahlul bait ba shi da alaka da ahlul bait Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya sauke abin da ke so nuna mana bambanci shine addinin shi'a daban addinin musulunci daban yawa musulunci bai dauki shugabanci a matsayin wani fundamental abu kamar tauhidi ba yana da muhimmanci ba a ce ana watsi da shi ba yawa yanzu misali suwa suke shugabancin mutane yanzu a duniya ai siyasa ake iri iri kowace kasa da siyasar su daban an fahimci abu to wannan ya hana mutane su zama musulmi to addini shi'a ba za su yadda da wannan ba dole duk wani mai shugabancin da ba wancan tsarin yake ba to azzalimi ne wani gumma a ce masa kafiri don haka dole sai da wancan imamin duk wanda ba shi ba to a madadin sa ke wannan shine dalilin da yasa suka yi creating suka fito da wannan tunanin wilayatul faqih tunda yanzu ba imami zamani yana canzawa dole a samu wani wanda yake a madadin imamin zai tafi mana da al'amura shine aka zo mana da ko aka zo musu da wannan tsarin na Khomeini bayan Khomeini yanzu ga Khamenei shine shugaban su duk wani dan shi'a na duniya gaba daya abun sa yake karbar umarni ko a Najeriya yake wannan mutumin ya fi masa Najeriya ya fi Najeriya daraja ya fi Najeriya girma ya fi komai a zuciyarsa sai dai in a waje zai nuna wani abu sabanin haka zai iya kunna wuta a Najeriya dan can a zauna lafiya Allah ya sauke dan haka maganar shugabanci a musulunci abu ne mai sauki in akwai shugaba akwai addini in babu shugaba akwai addini bautar Allah ba ta gagara muddin kai dan adam kana nan da ranka wajibinka ka bauta Allah an gane wannan yawa sai ce idan fuqida ahaduhum qama bihi ghayruhu in an rasa daya wato shugaba wani baya nan to wani sai san kullun ake san ayi karatu a ilmantar da mutane yawa shugabanci na addini malamai za su yi to wanda wannan baya nan wani zai babu wani malami da za a ce shi kadai ne qur'ani shi kadai ne sunna dole sai fahimta za a aiki da ita a babu wannan kahunotiya din a cikin musulunci mun yi magana akan wannan jiya sai ce wa an yakuna umumul mu'minina kuma ga magarin mu'minai baki ɗayan su ya zama qasduhum iqamata dinillah manufar su ita ce su tsaida addinin Allah kowa a cikin mu nan manufar mu ita ce me mu tsaida addinin Allah yanzu idan ka zauna ka ce ba sallar juma'a ba jihadi ba komai ba komai ba za ka yi ba an hada maka shi da imami ran da ba imamin sai ka ji kaman gaba ɗaya ba wani aiki da za ka yi amma a musulunci ba haka ba ne za ka yi sallah yanzu muna azumi ko zakka za ka ba da zakka zakka kuma mai rahama mai tausayi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda nisabinta shine a kasa abin nan dukiya a cikin 40 za a ba da daya daga cikin nisabin in an samu nisabi to abinda za a bayar fa kashi ɗaya cikin 40 kashi ɗaya cikin 40 da yawa wannan ko ba amma abun shi'a zakkar su 5% ne kashi 5 cikin 100 kaga kenan nawa kashi 8 cikin 40 ko ba haka bane to waje ne tafi tsada kuma wa ake bawa malaman ake bawa ai ta tara wa wani ai ta bautar wani ai ta tara masa dukiya shi yasa duk mutumin fa da ya bar hanyar manzon Allah sai ya bauta wani sai ya ga ya bauta wani ya tashin wahala a dora maka haraji sai ka kawo kaza za a aika wani tuguna talaushin ku shi kuma wani ana can ana gina shi Allah sauke wannan duka saboda an bar hanyar Allah ne haka in ka koma gefen wasu dariku da sauransu zaka samu duk wata hanya an dora wani shi ake ciyarwa ana shan wahala yana tatsar ku yana rayuwa yana kiba yana kammala a duniya a jikinsa ko kuma kuna ta kankanjalewa lamari yana lalacewa haka ne ko ba haka bane Allah sauke to sai ce wal jihadu qasduhum iqamati dinillah wal jihadu anhu da kuma jihadi dole ne a tsaida addinin Allah ai sallah ai azumi kuma a tsare addini a bada kariya ga addini wannan shine ma'anar jihadi bi hasabil imkan shi ma gurgudan hali kowa gurgudan hali ba mu da lokaci ma'ana in lokaci a yanzu ba dama ka dau makami kai jihadi to abinda zaka iya sai kai ilmantar da mutane karantar da mutane taimakawa addini gida makarantun da za a raya musulunci shi yasa za ku ga yanzu da babu abinda ya shafi jihadin yakin sai aka koma abinda muke da shi din na ilmantarwa shi ma ana yakar mu a kansa saboda an san in ana karantarwa ana ilmantarwa to wancan din ma wata ran za a koma kansa saboda mutane za su yi ilimi na ai su sa su khumusi mun an ce khumusi eh na kuskure abin nan khumusi kashi daya cikin nawa cikin biyar kaga ko ma'ana kin 20% yawa ita ce ta shi'a 20% yawa ta musulunci ita ce wannan 5% 5% shine kuma kashi daya cikin 40 amma su a shi'a yanzu idan kana da miliyan daya a matsayin ka ne Allah matsayin sa na mai shi'a ba ku ban sha Allah ba mai shi'a ne in zaka fi in zai fi da zakka nawa zai bayar 200,000 ko 200,000 ko 200,000 ai 200,000 to kaga wannan zakkar ta fi tsada ko kuwa ta fi tsada wannan kuma idan a musulunci zaka bada zakka a cikin miliyan ɗaya nawa zaka bayar 25,000 25,000 naira 25,000 ilma ba ta kai albashinka ba kuma haka ba na wata to wannan shine fa ku duba ko anan akwai bambanci mahallin karatu ba na labarai bane na ba ku labaran wasu abubuwa irin wannan Allah ya kyauta wasu bayan Allah a Iraki in lokacin bidda zakka su yayi yan shi'a ne sai su kai gun ahlus sunna sai su yan shi'a ne amma sai su je su fidda zakka gun malaman sunna su ce ta ku tafi sauki an yi wadannan abubuwan a Iraki Allah sauke to mun bar wannan to sai ce la yakunu lahum qasdun su mutane ba su da wani manufa fi ra'isin duna ra'isin a wani shugaba banda wani shugaba mana shi shugabancin ba a cikinsa aka rataye addinin ba in kana da shugaba kai masa da'a shi yasa ku ga da'ar shugaban ta zama muqayyada ba mutlaqa bace irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول سيأكسي وأولي الأمر منكم بأسي وأطيعوا أولي الأمر منكم با سيأكسي وأولي الأمر منكم ما لمسكسي سر وانا شيني سبو دا شو قبا ندونيا مي جابو ولنشي توشي شو قبانشي سكو أمرنين ديكي بايروا ينادك أيدي إنيا تيكو بي الله كبي لن دي بادا أمرنين دي سابا وانا الله توكر كبي ونقا أشيكي نمبا شي أكي بوت هاوبا ashe in kaga mutum ya rufe idansa duk abin da aka ce yayi yayi to ba a bautar Allah bane an bujo nan a bautar Allah kana yin abu ne in ya dace da abin da Allah ya ce in kuwa ya saba to ba za ka bi ba ko wane ne shi an bunci abin amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kadai a dan adam zai bada umarni ka rufe ido ka bi shi kuma dama ba zai bada umarnin da ya saba mana Allah ba amma duk wanda ba shi ba to ba ma'asumi bane zai iya bada umarni da zai halaka ka yanzu da wani zai ce ya baka umarnin ka fada wuta wa zai fada wanda fada ya halaka kansa ya halaka a duniya ya halaka a gurin Allah domin Allah madaki ya hana ka kai da a cikin abin da ke saban Allah to a ne yanzu sai ka ga wani yana cewa ya mika wa shugabansa rayuwarsa ko me yace zai yi kuma ka suke fada ba ce mu akan wani ko me zai ai mana sun ba da rayuwa sun ba da komai sun ba da dukiya ko kashe su a kashe su wani zai yadda a yanka iyayensa a bar malaminsa da yake wa da'a ko ba ka bane to duka wannan a karantarwar da bata manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah shiryar da samarinmu Allah dawo da su kan hanya sai shi fa bi hadhihi alhal da wannan hali ne yastatibbu lahum amruhum lamarinsu zai tabbata shine yastatibbu ay yastaqimu wa yastaqimu wa yastaqimu umuruhum kuma al'amuransu za su miƙe akan hanya ma'ana in dai kuna son a bi tsari da za a samu zaman lafiya to a bi wannan hanya shugaba a girmama shi ba sai a saba masa ba in ya bada umarni wanda ya dace da shari'a to a bi amma fa kar a bauta masa kar a dauke shi abokin tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa fi hadhihi al-ayati aiba a wannan aya har yanzu a'zamu dalilin ala fadilati as-siddiq al-akbar wannan aya a cikin ta akwai falalar abubakar as-siddiq malai shi shine as-siddiq al-akbar abubakar wa ashabihi kun ga dai ba sunan abubakar a wannan aya kila kuka hango wannan
kuma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'uqti lan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu ash-shakirin.
Ina maganar take cewa a girmama sayyidina abubakar a wannan ayar ya kar waɗanda suka yi ridda domin Allah ya zargi waɗanda suka yi inqilabi ala aqabi waɗanda suka juye baya suka bar addini bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin zargi bane su wane ne farkon wanda ya yake su abubakar to wannan ayar ta nuna falalar wanda baya tare da waɗanda suka yi inqilabi amma a rashin adalci da kuma tilin zalunci irin na Shi'a su abubakar su ne waɗanda wai inqalabu ala aqabi saboda wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarnin Aliyu ne shugaban su su kuma suka gaba za su bi shi ba shi ne suka canza qur'ani kuma suka ki bin sa ya zo da qur'ani rubutacce wanda wai shi kadai ne kawai ya rubuta shi sai ya zo da shi wata rana ya ce ga qur'ani na rubuta abubakar da umar suka duba sai suka ga falalolin Ali a ciki da ahlul baiti sai suka ce mu ba mu yadda da wannan qur'anin ba tafi mu da namu yana nan shi ne suka aje nasu suka sa Usman ya rubuta musu shi ne wannan da kuke karantawa dan haka shi ne wanda ba daidai din ba na daidai din yana gun Ali wannan fa ita ce aqida Shi'a duk mai Shi'a aqida sa kenan Allah sauki mana to sai ce wa fi hadhihi al-ayati min yanahu sai ce alladhina qatalu al-murtaddin waɗannan mutanen wato sayyidina Abubakar da maboyi da mutanansa sahabbansa waɗanda suka yaki masu ridda ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li'annahum sadatu shakirin me yasa suka yi wannan domin su ne sadatu shakirin shugaban masu godiya shugabannin masu godiya yawa waɗancan kuma su ne sadatu al-munqalibin ala aqabihim naka sadatu shakirin qatalu sadatil munqalibin ala aqabihim don haka shi yasa falalar sayyidina Abubakar ta tabbata a wannan aya din sun ma akhba da dai maganganu da yawa akan menene ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da yadda wasu suka ibada zakka suka yi ridda wasu suka yadda da musailima wasu ma dai suka bar addini gaba daya sayyidina Abubakar ya dauki damarar a yaƙe su har sayyidina Umar ki ce masa dan me zaka yaƙi masu cewa la ilaha illallah gashi suna sallah shine sayyidina Abubakar sai ai duk mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka yace ba zai bada ita ba ni ko zan yake shi duk wanda ya hana ni a matsayin shugaba yanzu a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ni abin da ya kasance yana biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na yake shi akai ko da yar akuya ce ko igiyar da ake daura akuya to kun ga wannan matsayi na sayyidina Abubakar abin yabo ne shine sababin tsayawar ma musuluncin a kafarsa yanzu ku dauka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu da an bar waɗanda suka ce ba za su bada zakkan nan ba sun tafi waɗanda suka yi riddan nan sun tafi sun bi wani annabi sabo aka kyale kowa aka ce a kyale duk mai ra'ayi ya tafi akan ra'ayinsa za a samu musulunci yanzu to ina mai zagin Abubakar mai sukansa bai san ma shine asalin wanda ya jaddada musuluncin bayan waccan matsala da fitina da ta faru bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya kara musu yarda da rahama thumma akhbara ta'ala sannan sai Allah madauke ba mu labari annan nufusa jami'aha cewa rayuka baki dayan su mu'allaqatun bi ajaliha Allah ya rata ya su ne da ajalin su bi idnillahi da idnin Allah wa qadarihi wa qada'ihi da qaddara wassa da kuma hukunta wassa nan ya zo mana fassarar wannan aya ta 145 ne jiya a fassara dunkulalliya ba mai magana a kanta ba ko? Yawwa Allah madauki yana cewa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah bai dace ba bai kamata ba ba zai yiwu ba ba abu ne mai yiwuwa ba li nafsin ga wata rai a Hausa wani rai a Larabci nafsi mace ne ko ce mace ce yawwa a Hausa kuma namiji ne yawwa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah ba zai yiwu ba ga wani rai ya mutu sai da idinin Allah idinin Allah nan ana nufin al-idnil kauni idinin Allah iri biyu ne akwai al-kauni da kuma ash-shar'i wanda yake da alaka da yarda da amincewa
da ba da lada a kai shine shar'i kamar da Allah mulki cewa amlahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah lamma lam ya'zam bihi Allah idnan shar'iyya an gane ma'ana ko suna da abokan tarayya ne da suke shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai bada izini ba kaga bada izini nan ana nufin bada izini na yarda na amincewa cewa ku je ku yi kaza to ne shi ake cewa al-izn ash-shar'i izini ko na halitta wanda Allah ya halicci abu ya auku ba shi da alaka da ko yana so ko baya so so ana nufin yarda wani abu da Allah bai yarda da shi ba baya son sa baya kaunar sa ba zai bada lada a kansa ba kila ma azaba zai bayar a kansa to in kaga ya faru ai halitta ce Allah ya halicce shi ya auku ko to wannan shi ake nufi da halitta abin da yake shafi abin shi ake nufi da kauni in izini aka ambata to shine al-iznul kauni dan haka babu wani rai da zai bar duniya sai da iznin Allah iznin Allah kauni Allah ya halicci cewa wane an kaddara masa shekara kaza zai yi don haka daga rana kaza ta yi karfe kaza a ranar zai bar duniya to kowa yana da wannan an fice abu wannan ai ba shi da alaka da yarda da amincewa da ba da lada to shine abin da ake nufi da kauni illa bi iznillah kitaban mu'ajjala wannan kitaban masdar ne mai ta'kidi ga jumla da ta gabata cewa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah li'annahu innahu amru ay innal mauta maktubun kitaban mu'ajjala abin da ake nufi kenan ita mutuwa an rubuta ta rubutu mai ajali shine abin da ake nufi kitaban mu'ajjala an rubuta ta rubutu mai ajali kowa da ajalin sa wannan kuma mun sani ya tabbata a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dama kafin nan ma a cikin ayoyi cewa babu wanda zai bar wannan duniya sai face Allah subhanahu wataala idan lokacin sa yayi ko in Allahu adina lakum am ala Allahi taftarun wannan shi ma na magana akan al-ibn al-shar'i Allah madauki yana magana akan fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu idan sa'in su yayi ma'ana ajalin su yayi babu wanda zai jinkirta ko ya wato gabata ma'ana ba zai yiwu mutum ya mutu kafin lokacin sa ba mutum kuma ba zai yiwu ya saurara ya ki mutuwa ba sai bayan lokacin mutuwar sa sannan ya ce zai mutu wannan duk ba zai yiwu ba kowa yana mutuwa ne gurgurdan ajalin da Allah subhanahu wataala ya rubuta masa sannan banda wannan mun sani cewa Allah subhanahu wataala komai a hannunsa yake ko daga cikin komai dinnan akwai ajali akwai mutuwa duk abin da ba Allah ba halitta ne to har mutuwa Allah ne halicce ta ko allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to wannan dai yana nuna mana cewa komai da izinin Allah yake kasancewa sai Allah ya ce wa man yurid thawabad dunya duk wanda yake nufin sakamakon duniya kuma a duniya shine ma'anar wannan magana duk wanda yake nufin ya samu sakamakon sa na duniya kuma a duniya nu'tihi minha zamu bashi daga duniya ma'ana nu'tihi shay'an min ad-dunya la kullu ad-dunya an bin jabi zamu bashi wani abu na duniya ba za a ba kowa babu wani mutum da za a bashi duniya baki dayanta a ce tasa ce ko amma za a bashi wani abu min ad-dunya wa man yurid thawab al-akhirati nu'tihi minha shi ma wanda yake son sakamakon lahira shi ma za a bashi wani abu gurgudan aikinsa gurgudan matsayinsa saboda sakamakon lahira shi kuma darajat ne mataki-mataki ne nauni ya fi nauni ba za a baka gaba ɗaya ba kai ma shi ma sai a baka daidai da imani ko gurgudan kuma aikinka to Allah mai tsauki sai ce wasa najizi shakirin kuma lalle za mu ba da sakamako ga ash-shakirin waɗanda suke masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayoyi da muka karanta ya ku bayin Allah akwai wasu fa'idoji da za mu fa'idanta ba laifi mu ɗan bi su da gaggawa kuma mu je aya ta gaba insha Allah duk da muna da lokacin da har yanzu ko da dai mu karasa karatun abin da malai ya rubuta daga ciki dai mun san wannan ayoyi sun nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne ba ubangiji bane sannan daga cikin abubuwan da akan yi amfani da su a shari'a kafa hujja da annaziri ala annazir
الاستدلال بالنذير على النذير الله مدوكي da yake ga mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzo ne sai ce qad khalat min qablihi ar-rusul manzanni irin sa sun shude don haka shi ma mai shudewa ne mai wucewa ne shine ma'anar istidlal bil nadhir ala an-nadhir qiyasi ne Allah mudu kiyaye mana qiyasi da sauran manzanni akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kamar yadda sauran manzanni sun mutu to shi ma mai mutuwa ne sannan akwai raddi akan waɗanda suke tsammanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da rai a halin yanzu a cikin kabarin sa wannan ba haka bane Allah ba zai ce ya mutu sannan wani ya ce yana da rai ba akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa babu wanda zai masa salati ko masa sallama sai face an dawo masa da ransa ya amsa masa aure suke cewa to ai shikenan tunda ko yaushe ana salati ko yaushe ana abin nan to ai shikenan ko yaushe yana nan da ransa wannan kiyasi ne na hankali rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wace rayuwa ce rayuwa ce ta barzakhu rayuwar barzakhu tana da khasa'isinta daban tana da hukunce-hukuncenta tana da al'adunta tana da dabi'unta tana da siffofinta da suka bambanta da rayuwa ta duniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rayuwa a duniya a wannan duniya irin wannan rayuwar ta duniyar nan a kabarin sa to da ya sa baki a irin abubuwan da suke aukuwa da ba zai bari a raba kai ba a samu tashin hankali lokacin da aka ce kaza za a yi wasu su ce kaza za a yi har a zo a raba kai har a yi yaki da ya ce wa mutane kai waye a kusa nan zo je ka gaya musu a daina yakin nan wane ne da gaskiya ko ba haka bane to amma tunda ba a yi haka ba ashe rayuwar da yake sunanta rayuwar barzakhu eh mun yadda lafazin hayatu ya zo dangane da ita sai mu ce eh yana da rai amma ba rayuwar duniya ba ce rayuwar barzakhu ce an fahimci abin a gaskata nususin da suka zo suka yi itlaqin lafzin haya sai mu ce eh gaske ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai to amma wace rayuwar rayuwar barzakh rayuwar barzakh daban take da rayuwar duniya an gane wannan yawa dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya da rai a kabarin sa irin ran duniya in ba haka inda yana da shi to da zancen ya mutu ya tashi kenan an gane yawa wa muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata wa qad mata ko ba haka bane to daga cikin darussa har yanzu wannan ayoyi akwai tasliya rarrashi da Allah yake wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lamarin nan na ajali ne ko kuma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam katta dame ko ta daga muku hankali dama an rubuta masa ajalin shekara nawa zai an riga an rubuta da Allah ya so ya bar shi da rai har kiyama zai iya ba ana nufin ba zai iya ba Allah ba abin da ya gagare shi da ya so haka ta faru da ta faru to amma baya cikin abin da Allah ya rubuta ya kaddara cewa zai faru sannan mu sani har yanzu cewa mutum baya wuce ajalinsa duk wanda ajalinsa ya zo to sai ya tafi walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta wa wani rai mutuwarta idan ajalin mutuwar yayi dole sai mutun ya tafi wannan duk suna cikin darussa mu basu haka mu karasa karanta abinda malami ya ambata mana yana cewa ina ne thumma akhbara ta'ala anna an-nufusa jami'aha mu'allaqatun bi ajaliha cewa rayuka baki dayan su suna rataye ne da ajalin su bi idnillahi da idnin Allah wa qadarihi wa qada'ihi فمن حتم عليه بالقدر ان يموت دو wanda Allah ya wajabta masa da kaddara cewa sai ya mutu shine hattama eh ma'ana ya zama wajibi duk wanda ya wajaba saboda ajalin sa yayi Allah ya kaddara cewa sai ya mutu mata to sai ya mutu walau bi ghairi sababi ko da ba sababi yawa ko ba sababi kai sai a ce wani ya mutu wani ya mutu da sababin wanda muka sani mu ba mu sani ba amma akwai sababi a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala to ko ba komai Allah madauki zai karbi ransa mutane nawa ake cewa sun rasu lafiyar su lau a ce a'a da zufa muka rubu da shi yana nan kalau da shi yana sujada ya rasu wani babban malamin mu a Madina ya taba rasuwa yana ana sallar magriba a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam Abdulaziz Shibli yana dora goshinsa a ƙasa yana cikin sujjada Allah ya dauki ransa yana koyar da kitabut tauhidi yana cikin malamai da ake yaba musu da ikhlasi kujerarsa in ka go zaka ganshi ya riƙe kitabut tauhid fatul majid yake koyarwa yana karantar da shi na sha wucewa in ga ba kowa sai mutum daya ba kowa daga shi sai mutum daya bai taba cewa in mutum daya ne nayi fushi bazan zo ba ba ruwansa karantarwa sai yake saboda ya tsufa ba lafiya ba sosai ake jin maganar ba wasu ba sa zuwa wasu kuma dan su samu lada ma makaranta ce ta darasi ta tauhidi zai zauna a gaban sa wata ran ka ga mutane yan kadan wata ran ma ba shi na da littafin sa ai sallah ya tafi to wata ran ko ya zo da fatul majidin sa ya zo da shi ya dora akan kujerar sa za a yi sallar magariba ya zo ya zauna ai karatu shikenan sai Allah ya dauke kayan sa shikenan ya tafi wannan irin wani abin zaka ji shi da yawa wane ya kwanta bai tashi ba wane kaza da kaza da kaza don haka duk wanda ajalin sa yayi sai ya tafi in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan duniya waye kuma ba zai tafi ba in dai duniyar nan ana zaman ta ne saboda ana da matsayi wani ce saboda matsayin sa shi bai kamata ya tafi ba to ai ya kamata a bar mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ko Allah bai bar mana shi ba to babu wanda za a ce in ya mutu hankalinka ya tashi ka je zaka buga kanka a jikin bango kai kai ma ka je ka fada rijiya wai wani ya mutu duk wannan ba hankali bane Allah ya tsare to sai ce wa man arada baqa'ahu wanda Allah ya so wanzuwar sa ya zauna falaw waqa'a min al-asbab kullu sababin lam yadhurruhu dhalika qabla bulughi ajalihi wanda kuma Allah ya so ya wanzu ba zai mutu a lokacin da ake tsammani ba to duk wani irin sababi da zai auku a kansa ba zai cutar da shi ba ba ballantana a ce ya mutu sai idan ajalin sa yayi ai shi ba wannan mun san wannan duk kokarin da wani zai yi ya kashe ka a kulla maka makirci ayi kaza ayi kaza ayi kaza a hado da wannan a hado da wancan duk makirci ba zai taba mutum ba in Allah bai rubuta cewa zai taba ka ba wadhalik annallaha qadahu wannan ko saboda Allah madauki ya hukunta haka wa qaddarahu ya qaddara shi wa katabahu ila ajalin musamma ya kuma rubuta shi zuwa ga ambataccen ajali shine musamma shine ba hauce yake cewa musamman wanda aka ambata aka sa masa suna shi ake nufi da musamma mun kuma ba hauce ne zai dauko musamma zai ce musamma sai mai da shi khususan to yace idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna anhu sa'atan wala yastaqdimun ya istiktibasin wata aya ne cewa idan ajalin su yazo ba za su jinkirta ba ko da sa'a daya ba za su kuma gabatu ba ثم أخبر تعالى سننسي الله مدوك يباد الأبار أنه يؤطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إراداتهم الله مدوك يباد زي بي ومتاني ساكمكم سنة دنيا لنا لاهرة ورغدن أبند إرادة ستكي على قادشي معنى أبند ككي سوء سي الله يباك معنى ما سيما قلنا أكام ونن دنقنا أبند يشافي حتى أبند متيكي سوء الدنيا نم الله مدوك يمنى حكاية رحال متانيني ba ana fadar cewa zunubi ne ka nemi duniya ba neman duniya ba laifi bane amma ka nemi daidai gurgudan halal dinka to kar ka nemi abin da yake haram duk abin da yake haram ka bashi wannan na farko ke na biyu ya halatta ka nemi duniya kuma kai ka nema da gaske kar kai sakaci ka tashi da gaske ka fidda kanka daga kaskanci ka fidda kanka daga matsayin a rike maka a nemi ka gori Allah bai yarda da dan adam ma'ana bai bada dama ba bai bada izini ba shar'i ya halatta wa mutum ya wulakanta kansa ba daka neman duniya ta yadda zaka fidda kanka daga kaskanci wannan wani abu ne da wasu malamai suna ganin sa a matsayin wajibi an fahimci wannan abu yawa dan haka ba laifi bane ka nemi wani abu a duniyar ka amma kuma kar ya zama gaba ɗaya tunaninka shine duniya din eh in ka samu gurgudan abinda zaka tsare mutuncinka to ba ce akai ka daina neman ba to amma kuma kada zafin neman ya kai ka ga ko ya taba addini sawa'un ka dan kake nema ma ko mai yawa kada ya taba maka addini duk kankantar kasuwancinka da rashin girmansa kada ya taba addininka duk girman kasuwancinka da nemanka da fadin abin da kake dilin da shi a rayuwarka to kada ya taba maka addini kada ya zama saboda shi ka manta addininka yau kullum kuma wannan aya tana nuna mana abinda kake so a duniya in ka tsara wa kanka zaka neme shi to ba laifi bane Allah zai iya baka shi mai san matsayi kaza yaje ta nema ya samu mai san kasuwanci iri kaza yaje ta nema ya samu duka kuma Allah madauki zai iya bashi amma dai ba duniya gaba ɗaya za a bashi ba, za a bashi wani abu ne na duniya din. To Allah ce wa man yurid thawabal dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Sai ya kawo mana abin nan dalili, yace qala Allah ta'ala kullun numiddu ha'ula'i min ata'i rabbik, kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik. Asalin fadin wannan Allah subhanahu wa ta'ala cewa man kana yuridu al'ajilata aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, haka ne ko? Yawwa, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha fa ula'ika kana bindi ba yawwa wa man sa wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Shine dalilin ma da yasa malai kawo wannan ayar anan, saboda tana dacewa da wasa najizu shakirin. Ko ga a can yayin maganar fa ula'ika kana sa'yuhum mashkura, yawa wanda yake dawainiyarsa ta duniya sai to abinda zai samu a ajjala masa wannan. Malami suna cewa waccan aya ko wannan ayoyi na suratul Isra'i suna fassara mana wannan ayoyi na suratul Ali Imran, cewa mutum zai nemi duniya Allah zai ajjala masa, ya gaggauta masa, ya bashi wani abu. In manufarsa a duniya kawai ita ce duniyar bayuwansa da lahira, bai aiki da imani ba, to kun ga kenan sakamakonsa a lahira mai wuta. Shi yasa thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha, ngani wannan kuma wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha, wanda yake son lahira kuma dawainiyarta, ma'ana yayi mata juhudinta, yayi mata aikin da ake yi don a same ta, wa huwa mu'minu, yana mai imani, to sakamakonsu shine mai mashkur, Allah zai gode ma wannan abin da suka yi. Ma'ana gashi waɗannan su suka yi aikin, Allah zai gode musu. Gode musu shine Allah ya ba su sakamakon abin da suka aikata. Allahumma ij'alni wa iyyakum min ha'ula'i. To shine nan bayan nan sai Allah ya ce kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i, kowanne daga waɗancan da waɗannan dukkaninsu muna ƙara musu, shine numiddu, muna ba su min ata'i rabbika, daga kyautar ubangijinka. Daga wani a duniya a bashi kuma ya samu lahira, wani kuma ya samu a duniyar babu lahira, wani kuma ya samu a lahira babu a duniya, kowanne falalar ubangiji ne, kyautar ubangiji ce. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura, kyautar ubangijinka ba abin halawa bace. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, ka duba ka ga yadda muka fifita sashen su akan sashi. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, lahira kuwa ita ce mafi girman daraja kuma mafi girman fifitawa. Ma'ana fifitawa da zaka samu a duniya, kana da gida kaza, kana da mota kaza, kana da kaza da kaza, ya wane ne abun alfahari, ba ita ce fifitawa ba. Babbar fifitawa da darajoji shine daraja ta lahira, ita ce akbaru darajatin, sannan kuma ita ce akbaru tafdila. Babu wata daraja da wani dan adam zai kai a duniya sai face lahira ta fi shi. Babu wani girma da falala da wani zai ce an fifita shi a duniya sai face fifitawa lahira ta fi wannan fifitawa ta duniya. To sai ce wasa najizu shakirin wa lam yadhkur jazaohum, anan bai ambaci sakamakon nasu ba. Li yadulla dhalika ala kafratihi, kawai sai waye za mu saka musu, bai sai za mu saka musu da gida da kaza, da gidan aljanna da kaza, a'a kawai ma ba a faɗa ba. Wannan yana nuna girman abun da kuma yawan abun, wa azamatihi, da girmansa. Wali ya'lama annal jaza, kuma a san cewa shi sakamako ala qadri shukri, yana kasancewa ne gurgudan godiyar da kai wa Allah. Illatan wa kafratan wa husna, in kaɗan kaɗan, in da yawa da yawa, in da kyau da kyau, in ba kyau ba kyau, shi ne gurgudan yadda Allah maɗauki ke maka. Ka gode ma Allah kaɗan, ladanka ya zama mai kaɗan. Ka gode wa Allah da yawa, ladanka ya zama da yawa. Ka gode wa Allah da kyau, ka samu godiya mai kyau, da sakamako mai kyau. An fahimci abin? To lokaci ya riga ya ƙure, sai mu tashi inda yace wa hadha tasliyatul mu'minin, ko tasliyatul lil mu'minin wa haftun ala ibtida'i. A amma kuma ma iya karasa wannan din, sai mu tashi kan waka ayyin, ko kai farkon aya ce. To shikenan mu tsaya nan din, mu sa alama. Yesu zamu tashi a aya ta gaba, waka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathiru, insha Allah ta'ala mun kare wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana al'amura, ya kara mana ilimi, Allah ba mu dacewa. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.